Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato ibohausa.com ko sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, yau Alhamis 9 ga watan Mayun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin kasashe shida kan makaman nukiliyanta.
Wannan sarki na gudu an je IS kwashe an yanke shi. Menene ke faruwa? An kama mutane, an yi magana, masu iko su yi magana, an sako su.
Bashir Altine Isa kenan, dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto. Muna tafa da ƙarin bayani. A jihar Kano, ko me mutane suke cewa dangane da rattaba hannu akan dokar kirkiro sabbin masarautu guda hudu a jihar?
Eh to yadda naga mutanen mu sun yabo ne kuma da kace taro ta rabe. Zan so na ga yi kamar da na Malaysia. To amma gyaran yi ba ta da gwamnatin Kano ta yi wani gyara. Akan wani tun da ya shafi constitution na Najeriya.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Har ila yau muna tafa da nasihar azumin watan Ramadana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne. Wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda. An harba wannan makamai ne da misalin karfe 4:30 na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke Arewa maso yammacin kasar. Kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Sanarwar bata bayyana inda makamin ya sauka ba, kuma nisan tafiyar da yayi. Wani jami'in Koriya ta Kudu ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na Reuters cewa mai yiwa makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 420. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kula tsakanin kasashe shida kan makaman nukiliya. A jiya Laraba, Trump wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada na karafuna waɗanda suna daga cikin kayayyakin da suke samawar kasar kudaden shiga. Takunkumin da Amurka ta sanya akan man fetur din kasar ta Iran, wanda shine babban hanyar samun kudin shiga kasar, yayi mummunan tasiri akan tattalin arzikinta. Fannin sarrafa karafa ya kasance wata babbar hanya da kasar ke samun kudade. Shugaban Trump ya ce saboda matakin da muka dauka, yanzu gwamnatin Iran tana kokarin neman kudin da za ta zuba a fannin daukan nauyin ayyukan ta'addanci yayin da tattalin arzikinta ke ci gaba shiga matsanancin hali. Tarajiyar wuya da ake yi tsakanin Iran da Amurka ya yi kamari a cikin 'yan kwanakin nan. Prime Minister kasar Sin Louis He ya isa Washington a wannan makon don tattaunawa da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin, yayin da Amurka ke shirin kara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin kara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 akan kayayyakin Sin da ake shigowa da su, waɗanda kudaden su ya kai dalar Amurka biliyan 200. biyu kamar yadda wata sanarwar da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a jiya Laraba. Karin zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta Prime Minister Louis ta shiga kwanaki na biyu, amma ana ganin hakan ba zai hana a cimma wata matsaya ba kamar yadda shugaba Trump ke nuna alamu. Ma'aikatar cinikayyar kasar China ta sha alwashin mayar da martani muddin Amurka ta fara aiwatar da ƙarin harajin kan kayayyakinta. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya buƙaci dan babban dan shugaba Donald Trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taba yi mishi a shekarar 2017 a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigen da Russia ta yi a zaben da ya gabata. Kwamitin dai ya sake mai da hankalinsa kan babban dan Trump ne bayan da tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya fada wani kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa ya zanta da dan shugaba Trump akalla sau 10 akan shirin gina otel din da Trump Tower a birnin Moscow. Dan shugaba Trump ya taba shaidawa kwamitin na Majalisar Dattawa a shekarar 2017 cewar ya taba jin batun gina otel din sama-sama. Shi dai wannan kwamitin na Majalisar Dattawa ya kwashi tsawon shekara 2 yana binciken shishigen da Russia ta yi da kuma alakar shugaba Trump da kasar. Prime Minister kasar Libya Fayez al-Sarraj ya ce abokin hamayarsa da suke kan mulkin kasar tare General Khalifa Haftar yana kokarin shirya juyin mulki domin ya kwace mulkin kasar da karfin tuwo. A jiya Laraba Al-Sarraja ya fada wa gidan talabijin na France 24 cewa Haftar marafarkin shiga Tripoli. Ya kara da cewa dole ne mu yi Allah wadai da wannan yunkuri na yunkurin kifar da gwamnatin da aka amince da ita. Shi Khalifa Haftar da kanshi shine ya rusa matakan da ake bi na siyasa ba gwamnati ta kasa ba, kuma a shirye muke don komawa tsarin siyasa inda har aka cika sharadan da muke so. Shi dai Haftar na jagorantar wata gwamnati ta daban a gabashin Libya inda dakarunsa suka rika kai hari akan gwamnatin Sarraj tun a watan da ya gabata wace Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita, amma sojojin Sarraj da kawayensu sun ki bari a karbe ikon birnin Tripoli.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda har yanzu ake ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali da wasu sarakuna da ke yankin arewa maso yammacin kasar dangane da abin da ya shafi tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin na ya hada mana.
Ana ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaro Mansur Dan Ali da ya zargi wasu sarakunan gargajiya da hannu a mu'amala da ƴan bindiga masu wuta da kayar baya a jihar Zamfara, da kuma wasu sarakunan da suka kalubalanci ministan da ya fito karara ya bayyana sarakunan da ake zargi da dasawa da ƴan ta'addan, da kuma zargin jami'an tsaro da kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba a yakin da suke yi da ƴan bindiga a jihar. To sai dai kuma yanzu haka sarakunan sun soma fadawa tarkon ƴan ta da kayar bayan a wasu yankuna kamar jihar Katsina, inda har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton magajin garin Daura Musa Umar yake hannun wasu ƴan bindiga da suka same shi har gidansa suka kuma yi awon gaba da shi. A baya-bayan nan kuma a jihar Sokoto wasu ƴan bindiga sun kai farmaki a garin Balle Shalkota da karamar hukumar mulki ta Gudu, inda suka je har gidan basaraken garin mai shekaru 82 Ibrahim Aliyu suka yi masa kisan gilla bayan da suka kona ofishin ƴan sandan garin. Wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto Bashir Altine Isa yana ganin lamarin da daure kai ainun.
Wannan sarki na Gudu an je an isko shi an yanke shi. Mene ne ke faruwa? An kama mutane, an yi magana, masu iko sun yi magana, an sako su. Mene ne ke faruwa? An je cikin gari tsakiyar cikin Daura, an isko madajin garin Daura, an doke shi kamar an doke cikin dubu dai. To mene ne ke faruwa? waɗanda al'amuran abubuwa ne waɗanda yake nan gaba arewacin Najeriya duk wanda addaga shi ga zuciya sai ya rasa kwana in ba ya tara ba
to sai dai mai sharhi akan lamuran yau da kullum da kuma sha'anin tsaro Bashir Muhammad a cida yana ganin da akwai sako tattare da sabon salon kai farmaki ga sarakunan
yanzu ina jin abin da ya faru a gudu ina a balle sai ni tuna kwanakin baya da kuka yi rahoton cewa an ga wasu mutane sun zo da bindigogi da ni aka zo aka kai rahoto har rundunar yan sanda da zai bincike ta ce a wayannan makiyaya ne sun kaba wuce a wurin nan to in ka diba kina abin da ke faruwa kamar ni a nawa tunani kamar wani dokar fansa ne domin wayannan sarakunan da hukumomin da suka yi tashi tsaye suka tabbatar da cewa sun faɗi bayanai akan mutane da ke yawo da irin wayannan makama a wannan bangaren nasu kamar an zo a ɗauki wani fansa ne a kansu kan irin wayannan bayanan da suke ba jami'an tsaro sai ka dole duk wanda kai ba za ka raba wayannan abubuwan da wani tasiri da wani bayanai ne ake son a tura ba ko tsoro ake son a dafa a zukatan al'umma ba a cikin wannan kasar amma abin da yake ban tsoro da ban mamaki shine wanda gwamnati ta yi ko in kula domin abin da ke da ban tsoro ya kamata a ce in abubuwa suna faruwa haka ya kasance cewa an koyi wasu nasarori da ake iya gani ko wasu matakai masu ƙarfi da wa'a ganin hukumomi suna tsoka
waɗannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojin Najeriya take cewa tana samun nasara a yakin da take yi da ƴan tada kayar baya a jihar ta Zamfara da kuma makwabtan jihohi Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya
a gaida Murtala Faruk Sanyinna to daga jihar Sokoto kuma bari mu leka jihar Kano inda kwana daya bayan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya rattaba hannu akan dokar kirkiro da sabbin masarautu guda hudu a jihar al'ummar jihar na ci gaba da bayyana mabambanta ra'ayoyi game da wannan batu daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana
A jiya ne dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan daftarin dokar kula da nadi da kuma aikace-aikacen sarakuna a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta kammala aikin kwaskwarima a gundarin dokar baya ga sauye-sauye da ƴan majalisar suka gudanar a cikin sassan dokar wani sashi nata ya bada damar kirkiro da masarautu guda hudu kari akan wanda ake da ita wato masarautar Kano sabbin masarautun dai sun hada da masarautar Karaye da Rano da Gaya da kuma Bici sai dai guda cikin dattawan Kano wanda ya fito daga tsatsan Dambazawa masu rike da sarautar sarkin ban Kano Malam Abdulrahman Umar Dikko yayi tsokaci game da wannan al'amari
tunda aka yi canji na dokoki aka fito da local governments da aka yi local government reforms 1975 ne ko 76 to duk wani abu da masarautu suke yi an dauke musu ba sa cin wani zarin na waɗannan da aka wato masarauta a bata ta tarihi da aka kafa ta tana nan ana binta saboda tarihi kuma suna da martaba saboda za su samu babba guda ɗaya da zai magana wani abu ya faru in yi magana a ji maganarsa saboda matsayinsa na wannan saboda darajarsa wannan tarihin matsayin da yake rike da shi turawa da suka zo sun ga sarautar nan ban ce ba su taba ba so sun gyaggyara wadansu abubuwa a ciki ko sun yi abubuwa na san ransu a ciki amma idan ka bar wa masarauta ka shiga aikin da za ta yi to ka bata ta yi amma zancen ƙara yawansu mutane za su ga ina ganin ba ta taso ba yadda ine suka yi suna sa mulkin kai suka rusa sarakuna ka ce ba rago na sarki in ka je India sai dai a ji ana ku gidan sarki a ce nan gidan sarki ne da ga inda suke sarauta ga yadda fadar sarki take da Malaysia ba haka suke ba Malaysia na samun mulkin kai manyan sarakunan su aka zabo su ne suke zama shugaban kasa da prime minister shine shugaban gwamnati
wanne ne kake ganin zai zama mafita ga Najeriya ko kuma Kano misali wancan salo na India ko kuma ana ita Malaysia
eh to yadda naga mutanen mu sun yi abu ne kuma da ka ce tsaro ta rayu din zan so na ga yi kamar da na Malaysia to amma gyaran ba ta za gwamnatin Kano ta yi wani gyara akan wani tunda ya shafi constitution na Najeriya
a nan guda kuma talakawan gari na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan batu
to Abdullahi
gashi an kara sarautu a Kano ya kaji
eh da wancan sarautar ta gaita nan kuma da daure ta to da kuma na addu'a Allah iya mana
a ni a gaskiya na ji dadi amma yanzu kaga wancan ina can wannan ina can to ko addu'a za a yi ko na mu za mu ji dadi kamar ma an kasa bacci dan dadi
Rawatanni dai sun inganta cewa daga yanzu zuwa kowane lokaci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai mika takardar nadi ga sabbin sarakunan guda hudu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, to yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, zamu magana ne akan illolin shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma tu'ammuli da miyagun kwayoyi. Shan magani ba bisa ka'ida ba ko kuma ba bisa shawarar likita ba da kuma tu'ammuli da miyagun kwayoyi kan iya haifar da matsaloli ga lafiyar dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa. Kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo, barka da wannan lokaci.
Barka mu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan shan magani ba bisa ka'ida ba da kuma shan miyagun kwayoyi.
Gaskiya ne, shan magani ba tare da ka'ida ba na ɗaya daga cikin matsaloli da muke fama da su musamman a wannan lokaci. Inda za ka ga matasa mu da sauran mutane ya zamto ana shan magani ba tare da bin ka'ida ba ko ba tare da jiran likita ya rubuta magani kafin a sha haka din ba. Yana kasancewa saboda sukan ga hala hakan shine daidai su musu, sannan kuma hala daga baya ka tarar da ba haka abun yake ba.
Me ke jawo wannan ɗabi'a ta shan magani ba bisa ka'ida ba?
Gaskiya bisa ga dukkan alamu ko kungiyar kiwon lafiya ta duniya, wato World Health Organization, ta yi wani bincike da ta gano cewa musamman matasa, tunda su ne a ko ina ya zamta su kasance ƙashin bayan al'umma, sai ke tarar da yawanci su aka fi samu a irin wannan. Abin da ke kawo kuma daga ciki kamar yadda kungiyar kiwon lafiya ta duniya ta nuna shine za ki ga matasa ko da sunan abokantaka ko da sunan canjin wurin zama. Misali, wani zaka tarar da yana gida ne ma ya tsinci kansa a wani wurin da ba gida ba ko makaranta ko wani wuri daban, to sai yake tarar da haka din ya sa ya musanya ko ya canza wasu abokai da yake zama da su, hala kuma suna irin wannan halaye. To yau da gobe kusantan su da yake suna tare, sai kika abun ya kai ga hala shi ma ya iya fadawa cikin wannan matsala da ake.
Wasu kwayoyi ne ma ake kiransu ko kuma ake danganta su da miyagun kwayoyi?
Kwayoyi irin wannan suna da yawa. Na san dai masu sauraro za su san cewa akwai kwayoyi da suke haddasa haka din. Wasu kwayoyin kuma ba ma shan su din ba bisa ka'idan ba shi ke kawo matsala, amma kuma likita yakan iya rubuta maka ire-iren su halaka ya amfani da su wanda zai kai ka samu sauki hala ga wata matsala da ke damun ka. Yayin da likita zai rubuta, na san zai iya rubuta ko so biyu a rana ka sha ko ka sha so uku a rana ko kuma so ɗaya a rana sai gobe. To amma yawan shan su din, misali kaman abin da zai magani da zai kama kwana uku kwana biyar ka shanye, sai ya zamto irin wannan matasan ko irin wannan mutane sun sha a lokaci guda magani da zai kai kwana biyar ko fiye da haka, to ka hada duka ka sha a lokaci guda, sai kaga dama bai da wani illa inda zaka bi ka'idan da likita ya baka. To amma yanzu ya kai ga kuma kai ka yanke wanka hukunci ko saboda shawara da kake tare da mutane da suke wannan halayen, sai kaga ka sha kuma ya an samu illa a jiki gaba daya.
To likita, menene ma illar shan magani ba bisa ka'ida ba?
Illolin shan magunguna ba tare da ka'ida ba suna da yawa. Na ɗaya daga ciki, ana samun mutum ya zamo yana aiki daga baya ko yana wasu halayen da ba su ne daidai ba, wanda muke kiransa loss of control. Ya zamto shi karan kansa kusan ma bai san inda yake masa zafi ba, balle ma ya san me ya kamata ya dauki mataki a rayuwarsa. Daga baya na san masu sauraro su san cewa illoli suna da yawa, amma daga ƙarshe za ki tarar da is common, yana faruwa ko ina. Mutum ya zamto daga baya halayensa sun canza, ko ya dawo yana keɓance kansa daban daga cikin mutane, ko ya dawo ya rufe kansa a ɗaki ma ya kwanta ya kai wasu awowi fiye da goma hala yana kwance bai ma fito ba. Daga ƙarshe mafi muni shine sukan samu taɓa hankali daga baya, wanda muke kiransa mental imbalance. Daga baya mutum zai tarar da zagi ga irin wannan mutane ba sa iya abubuwa daidai, ya kai ga mahala sun samu taɓin hankali wanda kaman ma sun zama mahaukata ko dai wani abu makamanci, inda haka dai yake kama da haka.
Kayi bayani kamar yana taɓa gaɓar jiki mai muhimmanci wato kwakwalwa. To shin shan magani ba bisa ka'ida ba kwakwalwa kawai yake taɓawa ko kuma akwai wasu gaɓɓai na jiki da yake iya taɓawa?
Kafin a ce magani zai iya illa ko a kwakwalwa ko a jiki, sanin magani shine mafi muhimmanci daga farko. Akwai magunguna da muke kiran su psychoactive, su ne wannan suke iya suna da wato abin da ya shafi sukan kai ga makwakwalwa, sai kuma tunda ba daidai ya kamata a sha su ba, ko da ma ba don haka aka yi su a sha su ba, sai kaga sun illata kwakwalwa, sai daga wannan kwakwalwa sai kiga kwakwalwa ta samu matsala, kuma da ma kwakwalwa ita ce take jagorantar wasu ayyuka da yawa a jiki, to tana samun tabuwa, to sai kiga abubuwa sun canza a jiki. Akwai wasu magunguna da dama kuma da masu wayannan halaye suke amfani da su, kama daga magani da zai sha misali ko ya kawo masa ciwon gabobi daga ko ciwon wasu abubuwa daga cikin jiki, misali kamar hanta ko kuhu ko kuma koda ko wani abu haka, to kin ga irin wayannan lalle daga baya bayan shafi kwakwalwa, wasu magunguna suna da irin wannan halaye na taba wata gaba daga jiki ko illatata, daga baya sai an je an yi gwaji an gano irin wace illa ta shafi irin wannan gaba ko sashi na jiki. Misali
idan mutum ya ci karo da wata matsala sakamakon wannan dabi'a, yakan zo ya warke, misali in tabin hankali ne ko kuma idan huhun shi ko koda misali ta tabu, yakan zo ya warke daga baya?
Lalle in suka hau suka samu magani, misali abu na farko dai abin da shafi duk wani abin da bai da kyau a jiki shine barin sa, shine mataki na farko. In Allah ya sa aka shawo kan su irin wannan mutane ko irin wannan jama'a aka ce to ga abin da yake faruwa, ko wurin fadakarwa ko wurin ma sa musu ido na a raba su da irin wannan abokantaka da suke da wasu, to lalle yana taimakawa. Bayan an kibance su, na gaba shine a kai su kuma asibiti saboda a musu magani ko a musu bincike, abin da ake kira medical assessment. In aka ajiye su wato misali a kai su ɗakin gwaji a gwaggwada su, musu gwaje-gwajen da ya kamata a musu saboda a gano wace illa ce ake fama da ita a yanzu saboda wannan shan kwayoyi da yayi. In aka gano illar kawai sai a daura shi akan magani. Gashi kuma dama can baya mun ce in Allah ya san ai ya riga ya daina, to kin ga na farko ya daina, na biyu kuma yanzu an gano meye matsalar kuma yana kan magani. To insha Allah lalle wasu daga ciki suka samu wannan damar suna samun sauki sosai.
Bangaren kenan idan har kwakwalwa ta tabi kenan, to misali idan wata gaba ce a ko wani sashi na jiki ya tabi ko koda ko hanta ko huhu, shin shi ma yakan zo ya warke idan har zai daina shan wannan maganin da yake shan sa ba bisa ka'ida ba?
Lalle maganin da yake sha da idan ya zanto cewa ya lalata masa huhu ko hanji ko wata gaba ko hanta ko wani abu, ko gwajin da za a yi shine zai gano cewa wace irin illa ce dake wannan gaba. Misali in Allah ya sa har gano wannan matsalar, za ya magance ta, akwai hanyoyin magani kala-kala, ko ta allurai ko ta magani, wani abun ma za ki tarar da shawarori za a bashi misali ya amfani da su, ko a bada wasu wanda suke kusa da shi daga yadda ya kamata su tafi da shi a shawarance, kuma sai kiga daga bayan Allah yadda abun ya zamto ya wuce, kuma akwai magani da za a bashi yana sha, sai kiga daga baya ko da ita hantar ko huhun ko hanjin ta samu illa sakamakon wannan, to da shi daga karshe yana shan magani, kuma ga shawaruka da aka bada ana amfani da su. Lallan yadda yake lokaci mai dan tsawo ko zuwa wasu lokuta zuwa gaba, yana iya rabuwa da wannan matsalar insha Allah.
Bari mu koma bangaren shan miyagun kwayoyi, wato a turance drug addiction, shi kuma me ke haddasa wannan dabi'a?
Har yanzu dai abin da ya shafi magani zuwa cikin jiki, muna fada mutane kullun cewa magani ba kamar abinci bane. Duk wannan matsalolin da muke magana akan su sukan shafi ayyuka na jiki wanda muke kira physiological activities a jiki, wanda kowace gaba da yadda Allah ya yi ta da kuma wasu sassan jiki, misali akwai yadda Allah ya yi su na su tafi tare, tafi tafiyar da ayyuka na jiki yadda ya kamata. Kin san dama na yi bayani cewa magani ba kamar abinci bane. Yawan shan irin wasu kwayoyi irin haka, mutum ya jima ya dauki, akwai wanda suke daukan shekaru da yawa suna shan wannan magunguna, ba mamaki shan sa na farko shekara daya, shekara biyu, ko watanni hala ba wata matsala tare da wata gabar sa a jiki. To amma yawan shan su da yake yi, sannan ba wani yake masa ya sha ba. Abin da muke ga mutane shine magani ba kamar abinci ba, wato kenan jira ya kamata a yi sai likita ya yi wasu yan gwaje-gwaje, ko ya jira wasu yan rahotanni ko gwaje-gwaje akan mutum kafin ya kai ga shi sai ya rubuta mutum magani ya amfani da su. To lalle ana samun matsala irin wayannan, inda zaka ga mutane ko in ce matasa sun zamanto sun ta'allaka akan shan wasu magunguna wanda yau da gobe sai ka ga sun kawo musu illoli a jiki sosai. To lalle irin wayannan ba matsalan da ke faruwa da farko, sai dai shan maganin ba tare da wani yace ya sha ba, wato musamman likita kenan, don shi ne yake da hurumin ya rubuta maka magani ko na ciwon wani wuri ko wata matsala a jikinka. To gaskiya rashin haka din kawai da sabawa da bin ka'idar likita, ko jira sai an samu matsala likita a ce zai rubuta magani, to nan ne ake samun matsalan irin wannan miyagun kwayoyi.
To akwai lokuta da dama zaka ga misali mutum ne zai dan ji wani ciwo sai ya je asibiti, idan likita ya rubuta masa wannan magani ya sha ya ji sauki, duk lokacin da hakan ta taso sai ya je ya sayi wannan maganin ya sha, shin hakan daidai ne?
Lallai ba daidai bane, saboda kafin likita ya rubuta masa wannan maganin a farko har an yi wasu yan goje-goje wanda likita ya ji ya gamsu da wannan goje-gojen kafin ya rubuta masa wannan magunguna Aisha to kin ga kenan bai kamata bayan ya shanye maganin kawai don ya ji dadin maganin ya sake kuma karawa ya sake siyo maganin ba saboda me saboda kin mai bayani da zuciyawa magani ba kamar abinci bane zai fi sauki ko zai fi kyau a ce bayan ya shanye maganin in akwai wata matsala har yanzu ya koma da yaje ga likitansa likitan na iya cewa ya koma ko a sake mai da shi dakin goje-goje a sake wasu yan goje-goje misali ko kuma a'a yanzu bayanin da yaje a wurin sa shi likitan ya gamsu ya sake rubuta masa maganin ya sake amfani da shi ko kuma mahala canza masa wani wanda ko yafi haka karfi ko bai kai haka karfi ba misali
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin
Dr. Isa Adamu
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
madalla a gaida Hawwa Umar masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 26 yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana
shi dai azumi wato shine kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon hudun alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa ƙarshen sa to wannan shine azumi wanda Allah ya wajabtawa musulmi wajibi ne matukar yana da lafiya matukar yana a gida yi wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda fadar Ubangiji شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لكما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو وجب تامك أذني كما يدعك وجب تاشي قوات نسك قباتيكو كي أذننا دومين يجاك إزواج جنس أوران الله تو الله يتبتمن جنس أوران الله يساونا أذننام يا تركي زكاة مودة حالا يا مقباتا يسنيامنا كربوة أتكين ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum
to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci
Ayau Alhamis dakarun Korea ta Kudu sun ce Korea ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri bane wannan shine gwaji na biyu da hukumomin Pyongyang suka yi kasa da mako guda an harba wannan makami ne da misalin karfe 4:30 na dare a wani gari da ake kira Sinori da ke Arewa maso yammacin kasar kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun Korea ta Kudu Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa Iran sabbin takunkumi sa'o'i bayan da shugaban kasar Iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen shida kan mukamin nukiliyanta. A jiya Laraba Trump wanda ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada na karafa waɗanda suka daga daga kayayyakin da suke samawa kasar kudaden shiga takunkumin da Amurka ta sanya akan man fetur din kasar ta Iran wanda shine babban hanyar samun kudin shigan kasar yayi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Prime Minister Kasar Sin Liu He ya isa Washington a wannan makon da tattaunawa da za a yi ta cinikayya
To ai mana fa ma sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Hajiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu Robert McLean ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku sha ruwa lafiya sai mun hada a shirin mu na dare